يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروكك تهتهيبا كجمها تنبيانك دا كجمها تنبيانك دا.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga wadanda suke sauraron wannan shirin karan farko a yau, muna nazari ne akan yadda za a shawo kan cin zarafi da tashin hankali a tsakanin iyali da ake yawan fuskanta a kwanakin nan. Mun kuma karɓi baƙuncin Alhaji Bello Sharif, shugaban ƙungiyar matasan Najeriya reshen jihar Niger, da Muhammad Sa'idu Etu, shugaban ƙungiyar inganta rayuwar matasa a jihar Niger, da kuma barista Hadiza Nura Alfa, lauya da ke ƙungiyar kare haƙƙoƙin mata Rafa a jihar Niger. Ga jagoran tattaunawar namu, Mustapha Nasiru Batsari.
To Malam Yatsu, kaga ku ne da fafutukar ganin matasa sun yi abin da ya dace ko kuma abu mai kyau. Wayannan abubuwa da suka faru a jihar Niger duk matasa ne. Ita wannan wadda ta kashe kishiyarta shekarunta 24, wannan ma wanda ya kashe matarsa a karamar hukumar Rafi shekarunsa 20, wannan ma wanda ya kashe limami shi ma duka tsakanin 25 ne zuwa 30. Kana gani kun samu karancin wayar da kan matasan nan ne ko ko menene matsala, ko me zaka ce game da wannan al'amari?
Kwarai alal hakika, an ka duba abubuwan da ke faruwa yanzu nan, iyaye kwarai da traditional institutions namu suna da aikin yi sosai don matasan mu. Mun an samu abin da Bature ke cewa disconnect na wayar da kai na mutane su san abin da ya kamata. Mutane mun tashi ne mun waye gari, kowa na rayuwa yanda ya ga dama. Sai ga baba ko mama sun tashi, yaro ya tashi da sassafe, ba ma san yanda yaron yake ba a yamma. Ai yaron ya balaga, bai san abin da ake kiran kwabawa ba, a kwabe shi a yi wani sabubuwa a gaya mai abin da ya kamata. Shi yasa ga muka samu irin abubuwan nan. To kowa na gani kaman duniyar da muka shigo yanzu nan, kowa na da ra'ayin shi yanda ya ga dama, bai so ya bin na gaba, kuma aka ce bin na gaba bin Allah. To yanzu nan mun samu matsala ne na wayar da kai kwarai, dan dole mu matasa mu tashi mu koma yanda iyayenmu suke ta yin zamantakewa na da, so that mu wayar da kanmu cewa abubuwan da muke yi kar mu dauka doka a hannunmu. Don kowa na gani kaman in ka duba kompina finai ma da muke kallo yanzu nan, ya nuna mana cewa akwai abubuwan da ya saba da yawa da muke kalla fina finai, kuma muna so mu duba shi mu yi exhibiting nashi practical. Sai gan kuma abin ya bambanta da yanda muke aladun mu, yanda muke zama nan. To yanzu nan ka duba kaman shi wancan wanda ya je samu limami ya dambara mai wuka, akwai abin da addini yace in ka samu wani da matanka, abin da shi yace kenan tunda limamin bai rai, in ka samu wani da matanka akwai shedun da aka ce ka nema. To ya nemi shedun bai nema ba, amma ya dauka wannan zucin fushin nan sai aikata wani bala'i a ƙasa. To kuma in doka bai yi abin da ya kamata ba, sai ga abin ya ci gaba. To in ka duba shekarun baya, bai kai shekara uku ba, a arewacin Najeriya mun fara samun irin matsalolin nan. To ya kamata mu koma baya, manyanmu traditional institution kenan su koma su duba abin nan da kyau, da malamanmu kuma a wayar da matasa kai, ko kafin ma yaro ya aure dole abin da ake kira orientation na zama da mata da miji a fara ba su. Ya kamata kaman course ake kira 3-month course,
koyarwa ta kaman
dole a koya musu yanda za su zama da juna a kuri, yanda shi barista ta ce dole sai an fara zaman ta kewan a kurin da iyayenmu suke ta yi da. Dan kowa ya ce wai zai tsaya tsayin daka akan abubuwan da suka gani yake faruwa ko abin da suke gani a takarda, sai ga an samu matsalan nan. Shi yasa abinda muka fara gani a arewa ba mu ganinta, amma yanzu na ya zo ma a cikin gida, har ma limaman ma abin ya fara samu su. Tun daga yinan wani bai iya duba ya ce ya je dauko shi duba. To makarantan mamajiyan da ake yi da, sai gan ana wayar da kai cewa ga shedu ga abubuwan da ake yi, ba ma yara ma ba abin nan, ba zaman makarantan mamajiyan ake ba. Duniya ya sa mutane kwaɗayin duniya, kowa na anzari ya samu abin duniya. Abin da ya kamata mu yi mu gama duniya lafiya ba ma yin ta kuma. Shi yasa ga muka samu kanmu matsalan nan. Shi yasa dole malamai, iyaye da sarakuna su koma drawing board, su nuna ma mutane yanda ya kamata su yi zamantakewa. Batun aure ne kafin yarinya tana gama tana samun miji, waye mijin nan a duba background nashi, a basu watanni wani ya samu abin da yake da counselor ya fara guiding nasu yanda za su yi zamantakewa. Addinin mu ya yarda cewa kai aure hudu, in baka da karfi ka dawo uku, in baka da karfi ma biyu, in ma baka da karfi ma ka kai auren ma. Addini ta yarda wannan.
Bari mu je wurin barista. To barista, yawanci ana samun kamar yadda shi yaso ya fara shimfita cewa hukuntawa, idan ba a hukunta wannan ana samun matsaloli. To amma a ɗaya gefen kuma za ka ga lauyoyi masu kare haƙin dan adam, yanzu misali mun ji raɗe-raɗin wai ba tabbas ita wannan wadda ake zargin ta kashe kishiyarta ta samo ƙwararrun lauyoyi waɗanda aka ce sun yi tsayin daka sai sun fidda ita daga wannan haɗari da aka same ta, ana zargi tana da hannu a ciki. Me za ki ce game da irin waɗannan abubuwa, tunda musamman ma ku lauyoyi kuna da hannu a cikin irin waɗannan abubuwa?
To da farko ya kamata mu gane cewa akwai wani abun da ake kira a doka cewa presumption of innocence. Ana zargin mutum ba wai an tabbatar ba, dole sai an je kotu a kawo shaidu su tabbatar. To shaidu, za a kawo shaidu kowa ya faɗi me ya faru, ya aka yi har police suka je ga bincike, me da me suka gani. Kaga kaman ana ta yadawa cewa sun ga jini a jikin bango, an ga shaidan inda aka kona ita kishiyan. To kaga irin abubuwan na duk za a dau hoton su, in an kai ga kotu za a kakkawo su. A'a, an saba girki a wurin da itace ko wani abu, wurin damun yana nan ne tsaf-tsaf. Kaga irin abubuwan nan za su tada mu duk mai tunani, zai sa mishi tunani. A'a, ba saba girki a wurin ba, wurin damun ba wai baki bane, amma kawai sai kaga an kona abu, ka san duk yanda aka kona jikin mutum da kwai raguwan alama cewa lalle bil adama ne aka nakasa a wurin. To jini kuma jini yana nan na bil adama daban, na dabba daban. Niddin aka bambaro wannan na jikin banko, za a kai ga su en lab, duk za a duba a gane a'a na bil adama ne. Kuma kaga takardun asibiti za su yi aiki, ita daman o positive ne ko o negative, irin abubuwan nan ne genotype ɗinta, duk dai za a kai ga bincike akan haka. Yawwa, amma abubuwan matsalan shine yana ɗau lokaci. Yau a je a ce wai prosecutor baya nan, gobe a ce shaidan da za a kawo ya samu uzuri. Ka gane irin abubuwan nan su suke ɓata lokacin wannan irin abun da ya kamata a yi shi da gaggawa. Akan kundin shari'a akwai magana da ake yi cewa justice delay is justice denied, cewa in ba yi hukunci da wuri ba, kamar dai hukuncin ba a yi shi ba. Yanzu ita wannan kishiyan da aka nakasa ta, ka auno ya zuciyan iyayenta ƴan uwanta yake, baƙiƙirin yake, sun ga baƙin ciki. Wannan abu ko makiyinka aka ce ya same shi, dole ka ji wani iri, mutum ne dai da rai. Bare ga a ce ƴa ko mata ko ƙanwa, ƴar uwa, makwabta ma, akwai wanda sun kulla soyayya ba don komai ba saboda Allah. Yanzu aka ce an kone ta, ka gani matsala ne. Ita ma wacce ake zarginta ba wai akan ita kadai nake yi ba, wasu za a zarge su da yin laifi. Daga baya in an zo an gama bincike, sai a ga cewa a'a ba ma su bane suka aikata wannan abu, a je a kame wani daban shi ya aikata laifin. Kaga sun yi shekara 3, 5, wasu 8, wasu 10 a gidan yari. Ai yanzu wannan rayuwar ta lalace gaba daya, ba a yi musu adalci ba. Kuma a ƙasar mu ba abin da ake cewa restitution, kamar ƙasar waje. In an kame ka, an rufe ka da wani, ana zargin ka da wani laifi, aka zo aka gane ba kai bane, akwai wasu ƴan kuɗi da za a baka ya dan taimaki rayuwanka, za a kiyasta ya kai ga inda kana nan kana aiki kana kwadagonka, za a ce irin ka dan samu ko dan gida haka ko wani sana'a dai ya bunƙasa, za a dan kiyasta a baka kuɗin nan sai ka je ka yi sana'a ko wani abun da dai zai amfani rayuwanka. Amma anan babu shi, asaran dai taka ce. Shi yasa zaka ga wasu in sun fito gidan yaron ma ba maganar ja da baya, zuciyar ta yi tauri, sai cigaba da aiki kawai. Kaga ai da kwai matsala.
To Allah ba da ikon shawo kan wannan matsala barista Hadiza. Yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu dasa aya anan. Idan Allah ya nuna mana mako na gaba zamu nazarci abin da ya faru a gidan magidancin da ya kashe matarsa. Kafin nan a madadin bakin namu Alhaji Bello Sharif da Muhammad Sa'idu Esu da kuma barista Hadiza Nura Alfa da wakilinmu Mustafa Nasir Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kamar kullum. Za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.